الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتشنا هدو غواتن المحرم هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دغ مكة زوا مدينة دبو دايا دري هدو دا أربعين دا bakwai daidai da 29 ga watan 6 miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro da cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Nuniya wato littafin Nuniya ta Imam al-Qahtani wanda muke bibiyar sharhi da ma'anonin wannan littafi daga sharhin al-Qutub ad-Dawani na Dr. Suhaimi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasin mu na 7 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun karasa bayani ko karanta sharhin da Dr. Suhaimi yayi wa baiti na 6 tahir bihi qalbi wa saffi sarirati ajmil bihi dhikri wa ali makani mun karanta wato cikin sharhin sabubba ko abubuwan da suke sabbaba datti na zuciya shine cunkushewa da taruwar zunubai da saban Allah madaukakin sarki wannan yana daga cikin abin da ke gurbata zuciya ke sa zuciya ta yi tsatsa ta yi datti kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul mutaffifin kalla bal arana ala qulubihim ma kanu yaksibun sannan mun karanta fassarar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a wani hadisi innal mu'mina idza aznaba kanat nuqtatun sauda shi mu'mini da zarar ya aikata zunubi sai a diga wata bakar tawada ko bakin inki a zuciyarsa in ya tuba ya janye daga wannan zunubin sai ya nemi gafara sai a wanke zuciyarsa daga wannan taban ko wannan daudar wato dugon tawada da akai idan kuma bai tuba ba ya ƙara laifi doriya akan laifinsa na baya to sai a kuma yin dugo ayi ta digawa ayi ta dugawa har ya zamanto wannan dige-dige da dishe-dishe ya mamaye zuciyarsa gabaki daya wannan shine arranu wanda Allah ta'ala ya ambata cikin suratul mutaffifin kalla bal arana ala qulubihim ma kanu yaksibun Allah madaukakin sarki ya sufanta zukatan kafirai da dodewa da toshiya ulaika alladhina taba Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim Allah yace wa ulaika humul gafilun lahum qulubun la yafqahuna biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur innal ladhina kafaru sawa'un alayhim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا wannan duk ayoyi ne wanda muka karanta wanda Allah ta'ala ke fadar irin abinda yayi wa zukatan kafirai na addabu da al-khatamu mun karanta hadisin tasowa da bujurowar fitintunu a hadithin Huzaifa tu'radu al-fitanu 'ala al-qulubi kal-hasiri 'udan 'udan har zuwa ainihin wato karshen hadithin inda muka fahimci zuciyar mutane takan rikide ta zama nau'i biyu ko dai zuciya ta zama fara tas wadda babu dugon zinubi da datti da tsatsa na laifuffuka a kanta, to irin wannan zuciyar ita ce dukkan wasu fitintunu da za su taso da tashin tashina ba za su yi tasiri wajen cutar da wannan zuciyar ba, matukar sammai da ƙasa suna nan. Daya zuciyar kuma ita ce wadda manzo Allah ya ce saboda dige-dige da dishe-dishen zinubai da bakatta wadda da ake ta wato diga wa wannan zuciya, to takan rikide ta zama aswada mirbadan, har ma manzo Allah ya sufanta ta da kalkuzi mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa. Wannan zuciya takan rikide ta koma kamar kifaffen kofi, babu wani alkhairi dake shiga cikin ta sai sharri, babu ainihin wato imani dake shiga cikin ta sai abin da ta kwankwada na sauye-sauyen zuciyarta. To wannan duk mun karanta wannan duk dai a karkashin wancan baiti na ainihin wato na shida, ajmil bihi zikri wa ali makani, shi ma mun fadi me ake nufi da azzikrul hasan, har ma mun kawo wasu baitoci, fannasu la yurjaji jima'u qulubihim la budda min musnin alayka wa qali. To haka muka ci gaba da karanta wannan baiti har muka zo kan ƙarshe, inda wato muka karanta wani hadithi na Imam Ahmad da wani sa da isnadi wanda yake sahihi, hadithin Abdullahi dan Mas'ud, inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wata addu'a maganin damuwa, maganin takeici, bakin ciki, wato in mutum musulmi yana fama da wata damuwa ko takeici ko bakin ciki, in ya karanta wannan addu'ar Allah ta'ala zai musanya masa a madadin wannan damuwar ta zama farin ciki, Allah zai kawar da wannan damuwa din. Addu'a da ita ce Allahumma inni abduka ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik, addu'a ce mashhuri ya mun santa, yawanci muna karanta ta a cikin qunut a cikin watan Ramadan. To wannan shine kusan abin da muka karanta satin da ya wuce, da haka zamu shiga kai tsaye baiti na ainihin wato bakwai. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, bismillahir rahmanir rahim, وقطع به طمعي وشرب همتي. Da ma mun ce zamu dinga karantawa tare ko? To وقطع به طعن وتو طمعي وشرب همتي.
وقطع به طمعي وشرب همتي.
كثر به ورعي واحي جناني.
كثر به ورعي واحي جناني.
وقطع به طمعي وشرب همتي. كثر به ورعي واحي جناني. ما لينك تا وقطع به دمعي. يا الله كداتي قدينا دا القرآن. وشرب همتي يا الله كدوكك همتا. كثر به ورعي يا الله كيويت تنسينينا دا القرآن. Wa ahyi janani, kuma ya Allah karaya zuciyata da alqur'ani. Har yanzu dai al-Imam al-Qahtani yana ta yin tawassuli da ruko, wato tawassuli da kamun kafa da imanin da yayi da alqur'ani, da karanta alqur'ani, da fahimtar alqur'ani, da aiki da alqur'ani. Wayannan dukkanin su suna cikin al-amalus salihah. Al-amalus salihah kuma kamar yadda muka sha karantawa suna daga cikin abubuwan da mutum zai iya yin tawassuli da su dan neman biyan bukata ko neman yayi wata damuwa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Da haka Imam al-Qahtani yake cewa waqta'a bihi damai, ya Allah madaukakin sarki ka yanki ka kuma datse kwadayina bihi da shi, ai al-adma'u dunyawiyya. Imam al-Qahtani yana nufin kwadayi na duniya, ma'ana ya Allah ka yanke ka kuma datse dukkan kwadayi da nake da shi na duniya. Wadama'iru kama taqaddam, dukkan wa'annan lamirai da muke ta maimaita su kamar yanda bayani ya gabata, fil abiyati sabiqa, a cikin baitocin da suka gabata, ta'udu kullaha ila al-Qur'anil Karim, dukkan wa'annan lamiran wa'annan wakilan suna dukkanin su suna koma zuwa ga alqur'ani. Da haka da yace waqta'a bihi yana nufin waqta'a bil qur'ani damahi wa sharrib bil qur'ani himmati kathir bil qur'ani wara'i wa ahyi bil qur'ani janani da aka duwa wayannan dama'ir din suna komawa ne zuwa ga alqur'ani li'annahu kalamullah domin shi alqur'ani magana ce ta Allah tabaraka wa ta'ala wa tawassulu bi sifatillahi azza wa jalla mashru'un yin tawassuli da kamun kafa da wata sifa cikin sifofin Allah tabaraka wa ta'ala wannan abu ne wanda shari'a ta ba da dama ta yadda ai ij'al ta'alluqi bil akhirati wal bu'd an al adma'i dunyawiyya allati tasrifuhi an al akhirah abinda yake nufi da waqda'a bihi damai malam al-qahtani yace ij'al ta'alluqi bil qur'an yana nufin ya Allah ka sanya ta'alluqi bil akhirah wato damfarata da makalkalewar zuciyata game da abinda ya shafi lahira wal bu'd an al adma'i dunyawiyya da kuma nisantar kwadaice-kwadaice ko ababan kwadayi na duniya allati tasrifuni irin kwadayin da zai dauke hankalina ya karkatar da ni ya kawar da ni anil akhirati gabarin tunanin lahira da aiki dan lahira to irin wannan kwadayin duniyar mala yake kwadayin yake roƙon Allah ya yanke shi a cikin zuciyarsa ma'ana yana yin tawassuli da alqur'ani yana roƙon Allah saboda imanin da ya alqur'ani da alqur'ani da aiki da yake da alqur'ani cewa Allah madaukakin sarki ya datse dukkan wani kwadayin duniya wanda zai dauke hankalinsa ya kawar da shi daga lahira na fata an gane sai yake cewa walaysal murad ba wai anan imamul qahtani yana nufin anya turukal insanul muslimud dunya kullaha ba yana nufin mutum musulmi yayi watsi da duniya gaba ɗayan ta bai ce ba ruwansa da duniya shi ma imamul qahtani ba haka yake nufi ba a cikin wannan baitin inji doktor suhaimi bal yatazawwadu minha babu laifi babu komai bal ma musulmi ana so yayi guzuri da ita duniya din bima yu'inuhu da abinda zai taimaka masa ala da'atillahi subhanahu wa ta'ala akan bin Allah subhanahu wa ta'ala kaman yanzu halin da muke ciki kaga kudi ya zama larura da aka neman kudi dan mutun ya samu damar da zai bi Allah tabaraka wa ta'ala babu laifi an gane dan mutun yayi kwadayin kudi ko yana so ya samu kudi ko yana so yayi kudi saboda ya natsu wajen bautawa Allah saboda ya taimaki addinin Allah da wannan kudi da Allah ta'ala ya bashi ko mulki ko wata dama kaga wannan kwadayin nasa na duniya mai ma'ana ne ba kwadayi bane irin na zari da hadama da kokarin tattara duniya ta kowace irin hanya har ma mutun ya manta da cewa fa duniyan nan ba matabbata bace zai batta ba gurin zama bane shi matafiye ne duk mutun ya manta da wannan dukkan wasu tanade-tanade da shirye-shirye da kimtsa-kimtse da ya kamata mutun yayi walahira gaba ɗaya wannan duniya ta mantar da shi to irin wannan kwadayin duniyar ne mala yake roƙon Allah ya datse shi yace ya Allah ka datse wato damai dukkan wani kwadayi na duniya wanda wannan kwadayin ba zai taimaka min ba wajen ai bauta maka wajen yi maka biyayya wajen gina lahira to wannan abin na duniya ko me shi ya Allah ka datse mun shi ka datse mun kwadayin sa in mulki ne ya Allah ka cire mun kwadayin sa in dai zai raba ni da kai ya raba ni da addinin ka ya mantar da ni lahira ya Allah ka rab ka datse alaka ta da idan dukiya ce ya Allah za ta shagaltar da ni ta dauke min hankali in manta da kai ya Allah in manta da addinin ka in manta da yi wa kaina guzuri dan makoma lahira ya Allah ka datse wannan kwadayin da nake da shi na kudi haka dukkan wani abu da ya danganci duniya abinda malamin yake nufi kenan wallahu azza wa jalla yuhibbu an yara athar ni'amihi ala ibadi domin hakika Allah mai girma da dauka ai yana so ya ga alamun ni'imomin da yayi wa bawansa Allah ta'ala yayi mutum ni'ima ai ba zai ki godewa Allah ta hanyar nuna Allah yayi masa ni'ima ba Allah yayi masa wadata babu laifi ya nuna Allah ta'ala ya wadata shi a ganshi cikin wadata a ga iyalansa cikin wadata a ga ƴan uwansa cikin wadata a ga duk waɗanda suka rabe shi cikin wadata a ga wadatar tasa tana ainihin wato nasuwa ya miƙa nan fadada cike ƙarayi kar mutun Allah ya masa ni'ima ta kuɗi yayi ta tsumulmula yayi ta boyewa ya zama kuɗin lukudi da ake cewa mutun ya zamanto bai ci ba iyalansa ba su ci ba ƴaƴansa ba su ci ba bai taimaki addini ba bai taimaki kowa ba kuma yazo ya fadi ya mutu wannan kaga kuɗin ba shi da wani amfani na fata an gane da haka Allah ta'ala in ya ba mutum mulki Allah ta'ala yana son ya ga ya nuna wannan mulki da ya bashi ni'ima ce cikin ni'imomi da Allah yake ba mutum da aka yi amfani da wannan ni'imar ta nuna godiya ga Allah haka in ilimi ne haka in wata fasaha ce haka in ainihin wato kuɗi ne da haka Allah ta'ala yana so idan yayi wa bawansa cikin yayi wa wani bawa cikin bayinsa ni'ima to a ga alamun ni'imar da Allah yayi wa bawa kar mutum ya ta yawo da tsummo kara ya ta yawo da matattun kaya ya ta yawo a ce ai iya cin hatsi ne iya kin godiya ga Allah ne iya kin godiya ga Allah ne ba wani iya cin hatsi bane lakinnal murada abinda ake nufi anan an ya qata'a tama'ahu shi abinda imamul qahtani yake roko anan shine Allah ya dace kwadayin sa wani irin kwadayin zalika tama'u wancan kwadayin dai allazi yaj'aluhu wanda zai sanya imamul qahtani ko zai maida mutun yuthira dunya ya dinga fifita duniya alal akhirati akal lahira wa haza huwa almazmum wannan shine kwadayin duniya abun zargi in mutun ta irin wannan sigar yake kwadayin duniya to yana daga cikin kwadayin da ake zargin mutun akan irin sa falmazmumu kwadayi na duniya abun zargi an yusara duniya a fifita duniya alal akhirah akan lahira amma dan mutun yana son kudi yana son ya daukaka yana son kaza kuma duk wayennan abubuwan ka bincika me yasa kake so kudi kai kudi yace yana so ya ga yana yin ayyukan alkhairi yana so ya ga mutane mabukata yana taimaka musu yana son ya ga ya dauki nauyin marayu yana son ya ga cewa ya dauki nauyin daliban ilimi yana son ya ga ya gina masallace da makarantu yana so ya ga ya gina burtsatsi da bohol a to kaga wannan kudayin da yake wa duniya mai ma'ana ne kudayi ne wanda zai taimaka masa wajen guziri wa makomarsa lahira kaga wannan ko kuma yana ta san da ya samu dama ta mulki ko ta hanyar zabe ko ta hanyar a bashi wata wani a nada shi wani mukami shi ba wai so yake kawai a dinga yawo da shi a jiniya ba ba so yake in yazo mutane su dinga daddarewa ana bubbuge mutane ba shi ba kwadai yake a dinga ce masa his excellency ko kaza ba ba title din ne ya dame shi ba so yake wannan kujerar da Allah ya bashi ita amfani da ita wajen gidawa kansa lahira a wannan kaga wannan ba abun zargi bane ina fata an gane wa amma idza akhadha almuslim minha bil qadar alladhi yu'inuhu amma dan muslimi yayi riko da duniya da gurgurdan abinda zai taimake shi ala da'atillahi akan bin Allah walau kasura maluhu ko dukiyarsa ta yi yawa yana da trillion kaman 80 ko trillion dubu idza kana min durqihi almashru'ati walmubaha in dai ya samu wannan trillion din ta hanyoyin da shari'a ta shar'anta na halal wasakharahu kuma ya dinga halaka wannan kudin da kashe su fi da'atillahi azza wa jalla cikin bin Allah da taimakon addinin Allah da bayin Allah fa hadha la haraja alai wannan ai babu wani laifi a kansa dan mutum yana yana kira irin wannan ce kai wannan yafi san duniya kaji yana ambaton kudade masu yawa eh abubuwan ne da yake so yayi da su masu yawa da aka dan yayi irin wannan kwadayin da irin wannan manufar wannan babu laifi a kansa wala shay a fihi kuma babu komai a tattare da haka bal ba ma haka ba ni'mal malus salihu lil mar'i salihi ai manzo Allah ya faɗa a cikin hadisin da ad-dayalisi ya fitar da shi a hadisi mai lamba ta 1061 Imam Ahmad ma ya fitar da wannan hadisin a hadisi mai lamba ta 1017802 Ibn Hibban shi ma a hadisi mai lamba ta 3210 Abu Abdullahi al-Hakim an-Naisaburi shi ma ya fitar da wannan hadisin a cikin Al-Mustadrak hadisi na 2089 hadisin Amr ibn al-As radiyallahu anhuma Al-Hakim ma yace hadha hadisun sahihun ala shart Muslim wa sahahahu al-Albani fi ghayat al-maram Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta wannan hadisin a cikin Ghayatul Maram ta'aliqin da yawa littafin Al-Halal wal Haram na Qardawi rahimahullah a cikin shafin sa na 454 yace wannan hadisi ya inganta wani hadisi ne manzo Allah ce ni'mal malus salihu ma dalla da dukiya ta kware dukiya ta halal dukiyar da aka tara ta ba hade-hade ba magun-magun babu haram dukiya tsabtatacciya lil mar'is salihi a hannun nagartaccen mutum wannan zaka ga yanda ake da dukiya. Dukiya tana kyau in ta zama ta halacce kuma tana hannun mutum halattacce, mutumin kirki. To wannan dan dukiya ta fada hannun irin wayannan mutanen kirkin, madalla da wannan dukiya. Wa hadha fihi aidan labtatun azima, wannan bayani har wa yau a cikin sa akwai kulawa mai girma fi amrin hamin, cikin wani al'amari mai muhimmanci. Wa huwa shine annahu la yajuzu lil muslim, wato bai halatta ga musulmi an yastakhdima alqur'ana, ya zama yana amfani da alqur'ani min ajali adma'i dunya, saboda kwadayi na duniya. Kawai mutum ya zamanto ko dan alaramma ne shi ko hafizin alqur'ani ne shi, ya zamto ba shi da aiki sai amfani da alqur'ani dan cimma kwadayinsa na duniya kawai, dan ya tara abin duniya, wa takassur minha, da tara abin duniya. Fa yakuna, to in mutum ya zama haka sai ya kasance mimman yashtari bi ayatillahi thamanan qalila, sai zama ya fada cikin wayanda suke musanye da ayoyin Allah a ba su dan wani kudi kadan, dan dukkan abin da ka musanya alqur'ani da shi komai yawan sa thamanan qalilan ne. Daraja ta alqur'ani, martaba ta mahaddacin alqur'ani, yanda Allah ta'ala ya kamba masha'anin makarancin alqur'ani, ya lalace balbalce koma neman duniya da alqur'ani, yaya koma baya, ya ci baya. Ai an fadi ba nan, ina fata an gane. Da haka duk mutumin da ya zamto yana amfani da alqur'ani ne dan adma'i duniya kawai, kwadayin abun duniya, wata kafuri minha, da kokarin tara abin duniya da alqur'ani, fa yakuna, to wannan zai zama mimman yashtari bi ayatillah, daga cikin irin mutanen da suke musanya da ayoyin Allah thamanan qalilan, da wani kudi wanda bai taka kara kariya ba. Wa khayra mithalin, mala yace mafi kyawun misalin da za a buga maka ala haza, akan irin mutanen da suke amfani da alqur'ani ba dan neman lahira ba, ba dan neman yaddar Allah ba, ba dan neman aljanna ba, sai dan neman duniya. Babban misali ko kyakkyawan misalin da za a baka sune allazina sakharul qur'ana, sune wayanda suke horar da alqur'anin su lil adma'i dunyawiyya, ga ababan kwadayi irin na duniya. Fi hadhal asri, a wannan zamani namu, inji Dr. Suhaibi. Kamar suwa kenan sai ce ulaika allazina yahyawna bil qur'anil ma'atimal bid'iyya allati tuqama 'inda wafati ahadin minan nas, sune irin makarantan alqur'ani, mahaddatan alqur'ani da suke raya, wato suke raya wuraren zaman makoki da alqur'ani. Al ma'atim, wuraren zaman makoki kenan, wanda suke rayar da alma'atimal bid'iyya, gurin makoki irin na bid'a da alqur'ani. Allah ci tuqama, irin wuraren makokin da ake kakkafa su inda wafati ahadin, lokacin da wani ya mutu minan nasi daga cikin mutane. Fayuqimuna thalathata ayyamin, sai su zauna a wannan wuri tsawon kwana uku, au usbu'an, ko sati daya. Wa rubbama jaddadu zalika inda al-arba'ina, kai sau da yawa sukan sabunta irin wannan zaman lokacin da mamaci ya kai 40, a sadakar uku, sadakar bakwai, da sadakar 40. Wa inda haulalil haul, kai da bayan ma kewayowar shekara, an yi uku, an yi bakwai, an yi 40, sai kuma shekara. Wa kullu hadha bid'un, wa'annan dukkaninsu bid'o'i ne. Babu wanda zai iya lalubo maka lafiyayyen hadisi ingantacce da ya halatta irin wannan zaman makokin da ake a kwana uku, ai sadaka uku, ai bakwai, ai 40, a kuma yi shekara. Haka babu alqur'ani, aya alqur'ani da tayi bayani akan hannu. Bal ma har a cikin malamai waɗanda suke na wannan zamanin, akwai waɗanda sun yi rubuce-rubuce na rashin amincewa su da rashin yaddarsu akan haka. cikin malaman da zamu iya karantawa a kasar Hausa akwai Sheikh Usman dan Podio. Kaje ka karanta littafin sa Ihya'us Sunnah wa Ikhmadul Bid'ah, kaji me yace game da sadakar uku, sadakar bakwai, 40 da kuma ainihin wato sadakar shekara. Haka Muhammadu Salga mahaifin Muhammadu Salga shi ma yayi wata ɗan karamar risala, wani littafi dan karami, shi ma ya faɗi cewa irin waɗannan abubuwa da ake yi na tarurrukan uku bakwai 40 da kuma abin da ya shafi shekara di yana daga cikin bid'o'in da yace wasu ma a zamanin su aka kirkiro, bal ma ya san wasu waɗanda suka fara waɗannan bid'o'in. Yayi dan wani wata risala ya karama, Malam Haris ya taɓa faɗan risala din, da ana samun ta ban sani ba ko har yanzu ana samu. Muhammad Salga mahaifin Mahmud Salga shine wanda ya rubuta wannan littafin. Da aka ba wata matsala ba ce wanda za a ce suwa da su suka yi magana a kanta dan su kaza ne ko dan su kaza ne. Abu ne wanda ba addini bane, ba addini bane, kawai shi ke. Ba addini bane, ba addini bane. Da aka kar a alakanta shi da addini. Wa kullu hadha bid'un ma anzalallahu biha min sultan. Waɗannan dukkanin su bid'o'i ne da Allah bai saukar da hujja akan yin su ba. Wa aklu li amwalin nas bil batil, kuma yin waɗannan abubuwa a irin waɗannan lokutan yana daga cikin cin dukiyoyin mutane ba ta hanyar gaskiya ba. Falladhina yuqimuna suradiqat, waɗanda suke kafa rumfuna, shine suradiqat, kanofi inda wujudi mayyitin indahum, lokacin da aka samu wani ya mutu a wajensu. Awwalan, na farko wannan abin da suka yi, al'amalu fi haddi zatihi bid'atun, shi kansa wannan aikin a karan kansa bid'a ne. Daya. Wa thaniyan, malam yace na biyu, ma ya akhuzuhu ha'ula'il qurra al-fujjar suhutun wa haramun, abinda irin waɗannan makarantan fajirai suke karba ainihin wato a irin wannan lokaci da ake zuwa wato a ce a sauke alqur'ani irin wannan lokacin, malai yace suhutun wa haramun, abinda suke karba na kuɗi dan su hidimta ko su amfani da alqur'ani dan su samu wannan ainihin wato kuɗi, suhutun wa haramun. Sheikh Suhaimi yake cewa wannan abinda suke karba ba halal bane kuma haramun ne. Wa thalisan na uku, annahu kad yakunu fihi akalu al-amwal al-waratha, zai kuma iya zamantowa ma cin dukiyoyin marayu bi gairi haƙin, ba tare da haƙƙi ba, domin wata hidimar da ake da abincin da ake fito da shi a daddafa da abin da za a basu na karatun da suka yi, za a ga duk yawanci a cikin, in ya zama a cikin dukiyar mamaci ne, to yana daga cikin cin dukiyar marayu bi gairi haƙƙin. Fa huwa haramun, wannan kuma haramun ne, minu jami'il wujuhi, ta kowa ta dukkan fuskoki. Wa azamun nasi tama'an fi dunya, wato mafi girman mutane wajen kwadayin abin duniya, alqurra'u alladhina yastakhdimuna alqur'ana li hadha algarad, sune makarantan alqur'ani wa'inda suke amfani da alqur'ani saboda irin wannan manufar, shi ya dauki alqur'ani ya karanta dan ya samu daukaka, ya samu daraja, ya samu lada wurin Allah, ba zai karanta ba. Duk sanda kaga ya karanta Qur'ani, cewa aka ya zo a sauke alqur'ani, za a bashi kuɗi. An gane ku? Yawa, anan ne za a ganshi, lalle za a ganshi yana takara, za a ganshi ya dauko Qur'ani a hannunsa yana karantawa. Da aka shi Qur'anin sa na kuɗi ne. Hatta wasala al-halu bi ba'dihim, yace kai har halin ya kai wani mataki ga wasu daga cikin su, ila annahu takhadha zalika mihnatan, wani ma ya dauki wannan sana'a, baya aikin fari, baya aikin baki, kawai indai za a yi mutuwa za a ce Allah gafarta malan, za a yi sauka, yace to sai tattaro mutane, baya zuwa ko ina. An gane ko? Yace wasu har abin ya kai su ga ba sa sana'ar komai, sai in za a yi sadakar uku ko sadakar bakwai ko 40 ko shekara ko irin waɗannan tarurrukan waɗanda babu su a cikin musulunci, to sai a kira shi, su ire-iren su suna nan ba sa aikin komai, sai su karanta alqur'ani a biya su. Fa idza asbaha as-sabahu, da aka irin waɗannan makarantan da asuba gari ya waye, fataha maktabahu, sai ya bude office dinsa. An gane ko? Yanda wancan zai tafi kanti, wancan zai tafi kasuwa, wannan zai tafi aiki, wannan zai tafi, shi ma sai ya bude ainihin maktab dinsa. Wa qala ala Allah, yace to ga Allah, ya Allah gare ka muka dogara. Wa ala babin karimin ya Razzaq, yace to kuma ya Allah muna karkashin wata inuwa wata lema mai girma ya Karim wato mai karamci ya Razzaq ma'ana ba zuwa komai Ar-Razzaqun wato ya azurta shi ta irin wannan hanya ya bahasu an mayyitin kullun binciken yake yi game da wani mamaci da aka da zarar ya samu labarin mamaci fa yafrahu idza akhbaruhu annahu qad mata fulanun har yakan dan samu wani farin ciki in yaji wani ya mutu fil hayye a unguwa awul madina ko a gare hatta yusawi mahum alal nuqud har azo a fara ciniki da shi akan kudin da za a bayar Allah ci tudfa'u wanda za a bashi haka shi da zarar an ce wani ya mutu to shi kasuwarsa ta bude ranar za a dan samu kudi na kashewa da bukatun yau da kullun na gida da kaza da kaza da kaza nahi ka aniz zaba'ihi wal halwa banda fayanke yanke da ake yi da alawoyi kayan shaye shaye allati yablau minha wanda zai dinga hadidiya daga wannan wayatajarra'u ya dinga kwankwada wayatamayalu bi raqabatihi wa ra'sihi ga ganshi yana ta juyi da kansa da kuma ainihin wato kafadarsa kama ta tamayalur raqisa kaman yanda ainihin gwanar rawa take dan rangaji tana juyi da kafadarta da kanta fa masalu hadha irin wannan mutum alqur'anu yal'anuhu shine irin wanda alqur'ani yake tsine masa albarka shine wanda alqur'ani yake la'antarsa wa huwa hujjatun alayhi kuma alqur'ani zai zama hujja akan sararar tashin alkiyama wal iyadu billah muna neman tsarin Allah akan haka kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam fil hadith as-sahih kaman yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin sahihin hadisi hadith abi malik al-ash'ari radiyallahu an hadithin abi malik al-ash'ari والقران حجه لك وعليك منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي ران تاشين القيامه كودي قراني يزمي مك حجه كو يزما حجه اكنك lalle duk wanda a irin wannan ya fahimci alqur'ani rayuwarsa ta bambanta da alqur'ani halayensa ba irin na alqur'ani bane alqur'ani yayi gabas shi kuma yayi yamma amma kuma ya maida alqur'ani wurin abinci wato neman cin abin wato abincin abincinsa ta irin wannan hanyar kawai sai dai karanta aikin sa kenan ya karanta a biya shi yanzu da za a ce ma misali ga wani mamaci ya rasu ba shi da gatan da za a biya a zuwa karanta mai fi sabilillah ba za ka ganshi ba an gane ko ba za a gan shi ba wannan hadithi imam muslim ya rawaice shi hadithi na 1782 bal wasala al-amru fi dhalika fi ba'd bilad al-muslimina yake cewa kai al'amarin fa a wasu garuruwan na musulmi ya kai matakin da ila tasnifil qurra'i har ma akan nau'anta su makarantan ila kibarin wasigari akwai manyan makaranta a laramomi akwai kanana da haka ya danganta akwai wanda ba kamar isa ka ce zo a sauka a gidanka ba dan baka da kudin da zaka bashi sune kibar din yawa in kuma ka san dama baka da wadata akwai sigar akwai yan kananan wayanda su yan kuciku ba mu ne ba su da ba san su ba basu wato kwarewar tasu ko kuma kace daukakar tasu a wannan fannin bata kai irin yanda ya kamata ba sai irin ayan lungunan su ayan unguwannin su anan aka san suna irin wannan abu fal aghniya da ka za ka ga masu kudi wa ahlus sara ma abota wadata yadhhabuna ila al-qari al-kabir to sune wanda suke tafiya wajen wannan babban makarancin li yaqra alahum fi azaihim dan yayi musu karatu a wajen ta'ziyarsu wajen zaman makoki yazo yayi musu karatu ya debo almajiransa ko kuma ya debo mutanansa su zo su irin wannan saukar wal fuqara utalakawa kuma wanda ba su da kudin da za su akwai makarantan da baka ba isa ka doshe su dan ba za ka iya biyan su ba ba ma sa zuwa in gida karamin gida ne da haka akwai alqurra alfuqara su talakawa kuma ya zahabuna ila sigar sukan tafi zuwa ga yan kanana yan kanana ba wai kanana a shekaru ba a'a wanda su kuma ba su kai matakin da wayancan wayanda manyan mutane masu sarakuna masu kudi masu mulki suke kira su su yi musu zauka ba su kai wannan matakin ba da haka su kuma talakawa sai su nemi irin waɗannan li'annahum yaqna'una bil qalil min al mal saboda su wayannan kananan suna iya wadatuwa da ɗan kudi kadan za a iya saukar a ce za a ba su 10,000 ba za su iya yi ba matsala ma'ana suna dan hakuri da kudi kadan wa rubbama hamala ahad al qurra'il kibar ba'd al masakin yace kai wani lokaci ma an samu wani daya daga cikin wato daya daga cikin talakawa ya dauko daya daga cikin irin wayannan manyan makarantan fa zahaba ma'ahum ya tafi tare da su lakin ya qara'u lahum min ayatil wa'id daga da suka zo suka ce masa za irin wannan saukar yaga ba wani abu da za su bashi na kirki da suka tafi da shi sai dinga karanta musu ayoyin azaba ya qara'u lahum min ayatil wa'id irin ayoyin narko wal azab da azaba nan ya dinga karanta musu fa iza ma ra'ahum in za'iju in ya gansu sun shiga cikin damuwa yaya za a dinga karantawa amma mace ana son a saba masa rahama da gafara kuma an ji ana ta karanta ayoyin azaba da yaga sun damu sun shiga cikin damuwa qala lahum sai ya ce da su turidunal jannata bi bilash ay bi rukhas yanzu aljanna kuke nema da arha idfa'u akthar kuma da kudi da yawa li aqra lakum ayatir rahma wal maghfira kuna so in karanta mamacin ku ayoyin rahama da gafara ku bada kudi da yawa aljanna kuke neman dan uwan ku ya shiga amma ku bada kudi dan kadan wato kilan a yankin ku kai abun bai kai haka wato kaga a wasu yankunan ashe irin wannan bid'ar ta kai wannan matakin ta yanda in ma kai zo ka ba su kudi kadan to kawa za su yi maka wani irin karatu da kai kanka za ka ga ba irin su kake bukata ba na fata gane wal iyazu billah wa ka anna lisana hali hadha al mubtari kamar dai harshen lisanul hal na wannan makaryaci wa maqalihi lisanul hal dinsa da lisanu maqalihi ma'ana kaman ka kalli yanayin sa da maganar sa tana nuna anna mafatihal jannati wan nari bi yadihi kamar mabudin aljanna da wuta a hannunsa yake shi yasa an ka bashi kudi ya karanta maka mabudin inda zaka samu mabudin aljanna in ka bashi kudi ka dan kuma ya karanto ainihin wato ayoyin azaba kai ka ce kamar ce muku yake fa mukullin rahama da aljanna a hannunsa take mukullin wuta fa a hannunsa yake kamar a yanayin sa haka yake fada kamar maganganun sa haka suke nunawa dan haka in kana so ya bude kofofin rahama da aljanna to ka bada kudi da yawa in kuma kana son kofofin azaba da wuta to ka bada kudi dan kada yukurimu man yasha kamar dai shine aljanna da wuta take hannunsa yana karamci da ita ga wanda ya ga dama wa yahrumu man yasha ya kuma haramta shiga aljanna ga wanda ya ga dama ai annal jannata wan nar tunalu ala qadaril jahi kamar yana nuna cewa ita fa aljanna da wuta ana samun su ne gurgurdan matsayi wal mali da dukiya allati yudfa'u wadda aka bayar yushbihu fi dhalika ba'da mashayikil mutasawwifa to shi wannan makarancin kaga a irin wannan yanayi yayi kamanceceniya da wasu daga cikin shehunan sufaye algulati waɗanda suke wuce iyaka a sufancin ma warrafizati da yan shi'a fi mu'amalatihim a wajen mu'amalolin su li atba'ihim ga almajiran su ko mabiyan su fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa qawluhu wa sharrif himmati Imam al-Qahtani yake cewa kaga mun fahimci wa qata'a bihi damai abinda yake nufi kira to wa sharrif himmati fa ay bil Qur'an ya Allah ka daukaka himmata da al-Qur'ani wa zalika yana nufin a daukaka himmar sa ne bi tilawatihi ta hanyar karanta al-Qur'ani wal amali bihi da aiki da al-Qur'ani alal wajhi alladhi yurdi Allah ta irin fuskar da zai sami yardar Allah ya yardar da Allah wa fahimahu wa fuka fahimin salafin salih kuma ya fahimce shi alqur'anin daidai da irin fahimtar magabata na kwarai alqur'anu sharafun li ashabi shi fa alqur'ani daukakar daraja ne ga ma'abutansa wa huwa a'zamu maqsadin sharifin shi alqur'ani shine manufa madaukakiya mafi girma yunshiduhul muslim wanda musulmi yake nema in dai musulmi yana neman daukaka yana neman daraja da girma to ba zai tsallake alqur'ani ba zai yi riko da alqur'ani wa qawluhu kaththir bihi wara'i wa ahyi janani mamul qahtani da yake cewa kaththir bihi wara'i ya Allah ka yawaita tsantseni na da alqur'ani wa ahyi janani ya Allah ka raye zuciyata da alqur'ani fal qur'anu shi alqur'ani idza ta'allamahu almuslim idan musulmi ya koye shi wa amila bihi yayi aiki da shi kathura wara'uhu tsantsenin musulmi zai karu wa zuhuduhu gudun sa zai karu wa zuhuduhu fid dunya gudun duniyar ta zai karu wa aqbala ala Allah subhanahu wa ta'ala kuma za ka ga duk mutumin da ya koyi alqur'ani yake aiki da shi to za ka ga ya fuskanci Allah gadan gadan subhanahu wa ta'ala li'anna alqur'ana domin shi alqur'ani qad tasharrabat bihi dima'uhu jininsa ya riga ya konkwada alqur'ani wa uruquhu jijiyoyinsa sun sha alqur'ani wa shujifa bihi qalbuhu an soyar da zuciyarsa da alqur'ani fa asbaha shagalahu shagil sai aka waye gari wato fa asbaha sai alqur'ani ya waye gari shagalahu shagil shine abin da ya dauke hankalinsa shine abin da ya shagaltar da shi lidhalika yamtazu bil wara'i dan haka ne zaka ga wannan musulmin yayi fice bil wara'i da tsantseni domin alqur'ani ya riga ya huda shi ya shiga jini ya shiga jijiyoyi ya shiga kasusuwa ya shiga bargonsa laysa wara'al mutasawwifa a ba tsantseni irin na sufaye ba ainihin albarid daskarare alladhina yatrukuna alqur'ana wadanda suke barin alqur'ani wa yuraddiduna azkaran su dinga maimakon zikiri mafi girma shine alqur'ani maimakon su riki alqur'ani sai su bar alqur'ani wa yuraddiduna azkaran sai su dinga maimaita wasu zikirai ibtada'uha wa inda su suka kirkiro wadannan zikiran min indi anfusihim daga kashin kansu yatarannamuna suna rerawa rerawa irin tawaka wa yarqusuna biha suna cashewa da rawa biha lokacin da suke karanta wadannan azkar din wayu sammuna ha zikiran kuma kaje suna kiran su da zikiri wa inna ma huwa warau ahlus sunnati wal jamaa irin tsantsenin da malayin ke roko anan irin tsantsenin ahlus sunnati wal jamaa alladhina ya'maluna bil qur'an wadanda suke aiki da alqur'ani wayu tadbiqunahu suke dabbaka alqur'ani a cikin rayuwarsu wayu hilluna halalahu suke halatta halal din alqur'ani wayu harrimuna haramahu kuma suna haramta haram din alqur'ani wa ya'maluna bi muhkamihi suna aiki da ayoyinsa masu bayyananniyar ma'ana wa yu'minuna bi mutashabihihi suna kuma yin imani da ayoyinsa wadda ma'anar su bata fito sarari ba wal wara'u shin me ake nufi da al wara'u huwa al wuqufu inda hududillah abinda ake nufi da tsantseni shine tsayawa inda Allah ya ce tsaya nan wannan shine tsantseni koda mutum ya daga kafa zai tsallaka kace tsayanan tilka hududullahi fala ta'taduha zai dawo da kafarsa ba zai tsallaka ba natijatan wannan in kaga mutum ya samu alwarau tsayawa inda Allah yace ya tsaya wannan ya samu ne li shiddatil khawfi saboda tsananin tsoro wal khashyati da tsoro minhu na Allah subhanahu wa ta'ala wa hadha huwa sha'nu ahli alquran wannan ko ba wayanda ya kamata yafi dacewa a ce suna da irin wannan tsoron sai ma abuta alqurani alladhina hum ahlullah domin in baka manta ba hadisi ya tabbata su ma abuta alqurani makarantan alqurani masu karanta shi da kokarin sanin ma'anarsa da aiki da shi su ne ahlullah mutanen Allah kenan sune ahalin Allah wa khassatuhu sune yan ajin tubarkalla a wurin Allah subhanahu wa ta'ala naqalabunul qayyim an shaykhil islam ibn taymiya wato ibnul qayyim ya dauko ta magana daga shaykhul islam fi ta'rifil wara'i game da fassarar kalmar alwara'u tsantseni yace alwara'u annahu tarku ma yukhafu dararuhu fil akhirah abinda ake cewa tsantseni shine barin abinda ake tsoron zai iya cutar da mutum a lahira sai ka hakura ka bashi wannan abin kana tsoron zai iya maka illa a lahira sai ka hakura ka bashi to kana da alwara ka koma cikin madarijus salikin a mujalladi na 2 shafi na 12 wa qawluhu wa ahyi janani Imam al-Qahtani yake cewa kara yadda janani me ake nufi da al-janan bil fatih in ka karanta al-janan bi fatih al-jim huwa al-qalb zuciya kenan wal jinan in ka karanta bi kasr al-jin ma yujtannu wa yustataru bihi abinda ake buya a sitirce a kasa garin mutum shi yasa ake kiran al-jani da al-jin saboda yana buya ba a ganin sa wal junan in kuma ka karanta da bi dhammil jim al junan al isabatu bil junun shine kamuwa da hauka hauka ita ake kira da al junan al janan zuciya al jinan wato buya ko aljani al junan shi kuma hauka kamuwa da ciwon hauka wal iyazu billah walizalika arrafa salaful iman da aka ne magabata suka yi ta'arifin imani bi kaulihim da fadin su qaulun bil lisan suka ce imani shine furtawa da harshe wa tasdiqun bil janan da kuma gaskatawa da zuciya wa amalun bil arkan da kuma aiki da rukunan musulunci wal maqasudu bil janan al qalbu da aka anan imam al qahtani abinda yake nufi da al janan anan yana nufin zuciya da aka da yace kafir bihi warai wa ahyi janani ay wa ahyi qalbi ya Allah ka raye zuciya ta kenan wa ahyi ay bil qur'ani janani ay ahyi bihi qalbi ya rab ay ma'ana ya ubangiji ka raye zuciya ta da al qur'ani li'anna fil qur'ani hayatul qulub domin rayuwar zukata tana cikin alkur'ani duk zuciyar da ake tsoron katta mutu alkur'ani yake hada ta da shi kai wanda ta mutu ma ana so ta rayu to alkur'ani yake karantar da ita da haka da alkur'ani ne zuciya ke rayuwa babu wata zuciya da za ta rayu ba alkur'ani sunanta matacciya in dai babu alkur'ani a cikin ta wa duma'aninatul afida in kana neman natsuwar zuciya to tana cikin alkur'ani kana son ka zamanto kana samun natsuwa a zuciyarka to lalle alkur'ani kada ya dinga nesa da kai fihi tanbihun kaga a cikin alkur'ani akwai fadakarwa liman wato laha akwai fadakar da ita zuciya min gaflati ha daga rafkanwata in ana so zuciya a farkar da ita daga rafkana da tai alkur'ani yake karantar da ita wa iqadhul laha min subatiha da tayar da ita daga baccinta in zuciya ta yi bacci aka ga tana munshari to in ana so a tashe ta da alkur'ani yake tasar zuciyar da ta yi bacci wa talyinul laha da lausasata min qaswatiha daga kekashewarta idan zuciya ta bushe ta taurare ana so ta yi laushi sai a hada ta da alkur'ani fa in qara'ahu almuslimu da haka idan musulmi ya karanta alkur'ani wa amila bihi yayi aiki da alkur'ani wadda baqahu ya dabbaka alkur'ani cikin rayuwarsa hayya an bayyinatin zai rayu bisa hujja bi iznillahi da iznin Allah subhanahu wa ta'ala to ina magana game da ƴan musabaka tunda kaga su ba hadaf din nasu zaka ga ba za ka iya yanke hukunci ga baki ɗayan su ba amma dai zaka ga a galabiyar su a hadaf din dai duniya ce so ake ayi na daya ko ayi na biyu ko dai a samu wata kyauta ta gida mota kaza da ka mutum zai hana kansa bacci yayi ta kokarin tadribi yayi ta kaza ba dan shi alkur'anin ya inganta ba ya iya karanta shi ba dan ya fahimci ma'anonin alkur'anin ya aiki da shi ba babban hadafin shine dan ya ci musabaka to kaga shi ma mutum zai iya zamantowa akwai hadari da tsoro a kansa in ya zama babban manufarsa na yin musabaka shine dan yayi na ɗaya ko ya ci musabaka kuma galibi wannan dai shine abin da zaka iya faɗa akan ma wayanda suke bin wannan line sai dai kila daga baya bayan ko mutum ya bu wannan kamar yanda na taba jin wani ya faɗa yace kawai shi so yake je dan samu dan jari da mota kuma in ya da sai ya gyara ikilasi sai ya gyara haddasa shikenan sai ya dawo ya kuma ci gaba da abin nan din sa ina fata an gane to kaga mutumin duk da ya fahimci kaga ya fahimci kuskure kamar yana ganin in bai shiga wannan ba Allah ba zai azurta shi da mota da gida da kaza da kaza da kaza ba wanda kaga ya tsuke tunaninsa a haka da haka wannan shi ma kaga gaskiya akwai karancin yi dan Allah da karancin ikhlasi cikin al'amarin da ya shafi ainihin wato musabaka wallahu ta'ala a'lam. na rabunci daya to ai kaga sai dai mu tsaya nan dan mun zo kan baiti na 8 ko to sai mu tashi baiti na 8 ashir bihi layli wa azmi jawarihi asbil bi faydi dumu'iha ajfani sai mu tashi nan insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wannan daga gare mu ne saboda gazawar mu da karancin ilimin mu muna roƙon Allah ta'ala ya mana afuwa ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin.